sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya haka kuma na iya samu a Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana su kuma suna uran computer a duk lokacin da suke son kama ta shirin to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kun bayan labaran duniya za ku ji ci gaba da rahoton inda kwana game da matakan tsaro a jihar Zamfara sai kuma rahoton da shugaban hukumar yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa ta Najeriya Ibrahim Magu ke karetawa akan zargin da ake wa hukumar sai Sarfiul Hashim Gumel da zai shigo da maimaitawan shirin ciki da gaskiya sai labaran da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru kan mu kawo muku sakonnin da ku masu rahoto kai ku muna amma fa duk waɗannan sai Mamun Lalo ya kawo muna labaran duniya
jama'a assalamu alaikum matsalar barkewar cutar Ebola ta baya-bayan nan a Congo ta shafi wani lardi na biyu a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya suka dukufa wajen gwajin makarin wannan cuta jami'an na kiwon lafiya na fatan yin amfani da makarin da ake kira MAB114 wanda ya samo asali daga wani mutum da ya warke daga cutar ta Ebola a shekarar 1995 maganin da ake fatan zai yi tasiri a wannan karan tunda dai an samu mutum 30 da ke dauke da cutar yayin da 14 daga cikin su suka mutu yanzu haka kwararru na jiran a amince musu su fara amfani da wasu magunguna da dama a mataki na gwaji a cewar ma'aikatar kiwon lafiya a makon da ya gabata aka fara allurar rigakafin cutar ta Ebola a Maninga da Beni manyan garuruwan da ke da tazarzafe kilomita 30 daga cibiyoyin da aka samu na kula da waɗanda suka kamu da cutar ta Ebola kasan Malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar Turai da ya ceto bakin haure 141 ya tsaya a gabar tekunta jirgin da ya tagalantoyi akan teku tun a ranar Juma'a yana neman mafaka bayan da farko ta kyamancewa jirgin mai suna Aquarius ya tsaya a gabar tekunta Malta ta sauya matsayinta bayan wasu kasashen nahiyar Turai biyar da suka amince za su karbi bakin hauren kasar ta Malta ta kwatanta wannan mataki da kasashen suka dauka a matsayin manuniya ga irin shugabanci na gari da kuma hadin kan kasashen nahiyar ta Turai daga cikin yan gudun hijirar da kasashen nahiyar Turai za su karba hadda waɗannan guda 141 da jirgin na Aquarius ya ceto da kuma wasu 114 da kasar ta Malta ta ceto a tekun Mediterranean a ranar Litinin Hukumomin Italiya na lalaban abin da ya yi sanadin ruftawar wata babbar gada wacce ta halaka akalla mutum 26 a Genoa. Wani makeken sashen gadar mai suna Morandi ya rufta yayin da aka yi ruwa kamar da bakin kwarya a jiya Talata. Lamarin da ya sa wasu motoci da ke kan gadar su ma suka rufta hanna zurfin kimanin mita 45. Baraguzan kankare da karafuna daga hadarin ruftawar gadar sun fada akan wasu manyan dakunan aje kayayyaki da ke karkashin gadar. Hukumomi sun ce motoci 35 ne suka fadi a lokacin da gadar ta rufta. Masu aikin ceto sun bazama har cikin dare tare da taimakon karnuka suna neman waɗanda hadarin ya ritsa da su a cikin baraguzan. Wani jami'in kwana-kwana ce an zakulo mutum 7 a raye. Hukumomi kuma sun ce dukkan waɗanda suka mutu direbobin motocin da suka fada ne kuma babu mutum ko daya da ya mutu daga waɗanda ke tsaye a gefen hanya a lokacin da hadarin ya auku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Turkiya ta bayyana karin kudaden haraji akan wasu kayayyakin Amurka da ake shiga da su kasar yayin da ake kongaba kon baya a dangantakar kasashen biyu da ke ci gaba da tabarbarewa. Karin kudaden harajin zai shafi kayayyakin motoci, barasa, ma'adinan kwal, shinkafa da kuma kayayyakin shafe-shafe. Shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan na zargin wato yana zargin Amurka da kaddamar da takaddama cinikayya akan kasarsa inda jiya Talata yayi kiran a kaurace wa kayayyakin electronic na Amurka idan suna takama suna da wayar salula ta iPhone akwai wayar Samsung a wani wuri daban inji Erdogan a lokacin da aka tambayi sakataren yada labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders kan yadda gwamnatin Amurka ke kallon wannan mataki na Turkiya Sai ta ce babu wata matsaya da gwamnatin ta fitar kan wannan lamari Amurka da yana fushi ne da Turkiya saboda wani pasto ba Amurka da take tsare da shi bisa zargin aikata laifin leƙen asiri hada da wasu Amurkawa da ma'aikatan diplomasiya lamarin da yasa aka kakkaba mata takunkumi. A jihar California a jiya Talata aka sake bude yankin tsaunin da ake kira Yosemite Valley da masu yawon bude ido ke yawan ziyarta bayan da aka rufe shi na kusan makonni uku saboda wutar daji mai cike da hadari da ta mamaye yankin. Amma tashin haƙi da ya kici kicinyewa ya sa ba a iya ganin manyan hanyoyin da ke kaiwa ga wasu muhimman wuraren bude ido kamar inda ruwa ke kwararowa daga kan duwatsu lamarin da yasa aka rufe yankin. Jami'ai sun yi kiyasin cewa za a shawo kan wutar dajin a yau Laraba wacce ta mamaye sama da kadada 39,000 zuwa yanzu an shawo kan kashi 86 cikin 100 na wutar wacce ta faro kusan wata guda da ya gabata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin shirinmu na safe mun kawo muku rahoton inda aka kwana game da matakan tsaro da ake dauka a jihar Zamfara tare da Murtala Faruk Sanyina. Yanzu kuma ga ci gaban rahoton.
A can baya dai gwamnatin jihar ta yi wani yunkuri na yin sulhu da ƴan bindigar lamarin da mataimakin gwamnan ya ce ya fuskanci kalubale da cikas.
Wato abin da muke cewa ko a wancan lokaci jami'an tsaron nan su suka ba mu shawara da shawara suke cewa aka ce a je a yi sasanci. Da aka fara ana yi an ga ci nasara an ga ci gaba an ga dan nau'in zaman lafiya sai kasance akwai waɗanda kuma ba su rin zaman lafiya ba suna ta yin wasu abubuwa nan da can. Jami'an tsaron nan kuma su ne suka ba mu shawarar cewa mu dakatar da maganar sasancin za su tunkare su. Sai kasance cewa sai muka ga abun yana ta rawa yana ta rauni babu wani abin da al'umma muna kuwatawa babu inda zamu kai kara babu inda zamu kai koki. Da aka da aka hada kai aka kuwa gaba ɗaya kuma Allah ya taimaka mana shugaban kasa ya kawo karin gudunmuwa har da jiragen sama to wallahi Allah muna fatar abin ya kare amma har yanzu hankali bai kwantawa ba mu samu nutsuwa sai ran da mun kaga al'umman mu sun koma suna zaman lafiya da kwanciyar hankali a ko'ina.
Su kansu a nasu bangare ƴan bindigar na jihar Zamfara a wata zantawa da suka yi da muryar Amurka ta hanyar ɗaya daga cikin kwamandojin marigayi Buharin Daji wato Lawali Buharin Daji sun bayyana dalilin kasawar sulhun daga nasu bangare duk da yake sun ce ba gungun su ne kaɗai yake kai hare-hare ba a jihar.
Wallahi ina ji abun ne sasanci ne kana ji har yanzu ba mu samu manya waɗanda za mu zanna da su ba yi sasanci tsakani da Allah. To duk wannan tsara gaba da ya samu shiga kawai sai dai ya kama harkoki shi.
To me yasa ku ba za ku iya kai kanku ga jami'an tsaro ko kuma gwamnati ba ku gaya musu cewa kun ajiye makamanku don a sami zaman lafiya?
Eh to kana ji akwai haraka muna so mu kai kan mu ta san haraka kuma gwamnati ka san akwai yaudara da take ko mutum ya je haji ma a rike shi balle haka ka tashi ka tai da kanka daga daji kai gari ka san dai akwai aiki ko.
Eh to ɗaya daga cikin matsalolin da ake bayyanawa shine a daidai lokacin da ake kokarin sasantawa ku kuma kuna ci gaba da kai hare-hare.
To ai kuma su ga lokacin sadda muke fita a sasanta sannan su kuma ƴan bangan ke tashi da sun ji an bige sasanta su tashi ko su kama kashe mu da ƴan uwa haka nan ba lisai ba hukuma an gaya ma an kashe gidani da yawa an sanya gidan rediyo ba a faɗi sai dai in an kashe hausa a kama hodi an kashe kaza an kashe kaza amma idani ba ruwani.
Rahotanni dai na nuni da cewa zaman lafiya ya soma dawowa a wasu yankuna musamman a gabashin jihar ta Zamfara inda sojojin suka fi ba da ƙarfi yayin da kuma tuni da jama'ar garuruwan da ke yankin da suka ƙaura suka soma komawa gidajensu. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To kafin ku ji rahotonmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Shugaban hukumar hana zarmiya, cin hanci da rashawa da yin sama da fadi da dukiyoyin jama'a a Najeriya EFCC Ibrahim Magu ya musanta cewa hukumar EFCC tana yi wa masu adawa da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari bita da kulli. Malam Ibrahim Magu ya musanta hakan ne a wajen wani taron masu ruwa da tsaki a ofishin hukumar EFCC dake birnin Ibadan. Taron dai ya sami halartar kungiyoyin farar hula, kungiyoyin addinai da kwararru Malam Ibrahim Magu ya ci gaba da cewa
corruption is the number one problem militated against the development of Nigeria, especially the very poor at the grassroots. This is why fighting it to a standstill is not only a must but only a lifesaver.
Shugaban hukumar ta EFCC a Nigeria Ibrahim Magu yace cin hanci shine na daya da yake mayar da hannun agogo baya ga ci gaban Nigeria, musamman da yake shafar talakawa da ke karkara. Saboda haka yaki da cin hanci da rashawa ba wai ya zama dole ba, kawai coton rayuwa ne. Ibrahim Magu yace cin hanci yayi wa tattalin arzikin kasar nan illa, don haka dole ne a yake shi. Ibrahim Magu yace hukumar EFCC ta yi shari'o'i sama da 150 a tsakanin watan Janairu da Agusta na wannan shekara ta 2018 da muke ciki. Shi ko shugaban kungiyar Shafa'uddin a Islam Professor Sabitu Olagoke yace da muna da wata hukuma mai yaki da cin hanci irin EFCC tun farko da mun dade da shi gaba.
People have an independent body handling cases regarding all these financial crimes. We will have gone sensitizing the people in the church.
Shugaban kungiyar Kristoci ta Nigeria reshen jihar Oyo Pastor Benjamin Akamu yace za su ci gaba da ilmantar da jama'a a game da illar cin hanci da rashawa. Ita ko shugabar hukumar wayar da kan jama'a a jihar Oyo uwar gida Dolako Dusumu cewa ta yi.
We can start to fight corruption from the community level.
Mrs. Dolako Dusumu tace muna iya fara yaki da cin hanci tun daga cikin al'umma na ƙasa har mu kai ga manya na sama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama.
To da fata za a gafarci yanzu a shakata da wannan faifai kafin a ji shirinmu na gaba.
Mai burge Hausawa sashin mu yar Hausa.
Mai burge Hausawa sashin mu yar Hausa.
Sanabi o tu mazin ya zarje yan bayo
kadishar al'umma mutiya mai tushi babu dan sashin sanabi o tu mazin ya zarje yan bayo
farko da sunan ta'ala wanda yo mutane da dangoti wata ke turare wani shi ya yo mana bi ko ta nasira wajen ganga tan ka Allahu ya rabbi alihi har sam har mai tan zaman so habibi no
ba shakka muni. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 13 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu leka jihar Gombe domin duba wata takaddama da ake kan wani fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad, wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filinsa da ke unguwar Bahar Quarters da ke Gombe. Waɗanda suka sayar da filin dai sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan jihar Gombe, Alhaji Ibrahim Ɗankwambo, cewa shi ne ya karɓi filin daga hannun shi Alhaji Adamu, ya kuma bayawa wani mutum mai suna Haruna Umar, inda shi kuma Haruna Umar ɗin ya sayarwa wani mai mukamin sarautar gargajiya Nathan Ɗari da ke zama maji daɗin waja. Batun da ya kai ga kotu, inda har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama a kai. Shi dai Alhaji Adamu Muhammad ya musanta cewa gwamnan jihar Gombe ya karɓi wannan fili daga hannunsa, ya kuma bayar da shi. Har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taɓa zama da gwamna ya yi wata magana akan wannan fili ba. Yau za mu bayawa Alhaji Adamu Muhammad damar bayyana abin da ya faru. Suna Nasir Fili Hashim.
Kai wata matsala da ta same ni, Allah bai, domin wasu mutane idan su Alburga sun hada kai Haruna Umar da Idris Kalutumi suka hada kai suka sayar min da suka sayar da wani fili na a wani mutum mai suna Natal Dari Majidi Hadin Waja wanda wannan sayarwar mun biddiginta
ga hunmuyi nisa waɗannan mutane dun mai matsayin su ne
eh to shi dai Aliburga tsohon ma'aikacin lon ne Idris Kalutumi ma'aikacin lon ne Haruna Umar ma'aikacin lon ne su suka murda suka sayarwa Natal Dari Majidi Hadin Waja fili na da suka sayar masa ina zaune a gida haka baka ce ni wani ka sai da filinka ne nace a ya aka mun ga ana gini a filinka ana gini ce naje naga ana gini a ranan na kai kotun alkali sani ta fantami na sa alkali sani kotun su dakatar da wannan gini muka ci gaba da hira a gaban sa
kafin mu yi nisa ma a wannan hira bari mu ji shin filin nakan na a ina yake kuma mai girman wannan filin ya kuma kai kamar lake shi
yawa filin nan na saye shi a hannun Yariman Gwana hakimin Taura shine sayar man da wannan fili mai kafa 200 tsayi fadi 180 na sai wannan fili da shekara 9 muka fara hira suka zo suka mace sun mallaki fili wai gwamnatin jihar Gombe mai adalci suka kariya da shi suka ce ya karbi fili a hannuna ya baiwa Haruna Umar Haruna Umar ya sayarwa Natal Dari Majidi Hadin Waja wanda wannan abu ba gaskiya bane
wannan fili yana daidai ina ne
filin nan yana yamma da Buhari kwata dab da bakin kwari shine karshen yamma kofarsa tana kallon kudu
wato dai wannan anguwa ta masu hannu da shuni ta cikin garin Gombe kenan
kware da gaskiya anan filin yake wanda tun ma ba sa hannu da hannu ba su damu da gumba dan babu gida ba gini ba
komai amma nan ne ake kira GRA a inda Turawa suka zauna
kware da gaskiya GRA ne to da guri ya dadi suka zo suka sayarwa Majidi Hadin Waja da fili na kai kara muna buka shari'a shekara 3 da Majidi
wato yanzu bari mu je daga nan da kaji an ga mutane ana gini a filinka ka kai kara sai aka fara shari'a ya aka kai
kotu ta dakatar ana shari'a muna shari'a har shekara 3 a gaban wani alkali wanda yake can daura da Maiduguri hotel hotel din sa sunan adiran din su ma na tai kota tin shine kotun sa yaya Ambakar saboda nuna cewa sun kama wata kafa suna ganin suna da gaskiya suka je suka hada da cibjoji daga obiyin cibjoji ake turo lauyoyi wai suna wakiltar mai girma dan kwamba mai adalci wanda ka sai da adalci shi bai san ana wannan abu ba amma shi a turo cewa wannan lauyoyin gwamna ne suna wakiltar gwamna wai gwamna ya karbi hannu a fili a hannuna ya baiwa Haruna Umar Haruna Umar ya sayarwa Natal Dari Majidi Hadin Waja to muna wannan shari'a da sunan haka ni kuma na san gwamna ba zai aikata wannan ba amma ana dodorudo da shi akan gwamna ne yake shari'a da ni dinnan da kake gani wai gwamna ne yake shari'a da ni wanda ni na san gwamna tsakanin da shi sai dai alheri sai dai addu'a alheri
wato suna nufin gwamna ne yake son
wai gwamna ne yake shari'a da ni a yanzu maganar da ake yi da gwamna muke shari'a za a zo da lauyoyi daga ofishin cibjoji da kansa yake turo lauyoyi su zo su tsaya wai a madadin gwamna suna shari'a da Alhaji Adamu Muhammad akan fili na wai gwamna ne ya bayar ni kuma na ce nawa ne gwamna ya karba a hannuna ya baiwa Haruna Umar Haruna Umar ya sarwa Natal Dari Majidi Hadin Waja saboda haka suke turo lauyoyi suke tsaya wa gwamnati akan wai tarin ka da gwamnati wanda an san gwamna bai san wannan ba
mu dawo ci gaba da wannan shari'a yadda take kana ci gaba da ba mu labari yadda ake tafka wannan shari'a a kotu a tsawon shekara 3
kware da gaske muna kotun Suleiman Yaya muna shari'a na har tsawon shekara 3 ina da lauya Sunday din nan wani abu mamaki wanda aka siro filin na kawun sa ne amma Sunday tsaya mu tsakani da Allah muna buga dan ko yanzu mutum yace zai dauki Sunday akan ya tsaya masa yaran ce ya dauke domin yana da alaji yace Alhaji Adamu nace na'am yace karka ji an ce wannan mutumin da kake kara kawuna ne ai ba shi ya dauke ni aiki ba kai ka dauke ni saboda haka zan maka aiki tsakanina da Allah
kana ci gaba da ba mu labari na me lauyan nan kace ya faɗa maka
wato lauyan nan sai ce ma Alhaji Adamu nace na'am yace kada muna cikin yar'an nan wani zo ya ce maka kana shari'a da kawuna zan zalunce ka saboda haka kai ka tsaya tsakaninka da Allah kawai akan ni amana ka bani kuma shi kawuna bai neme ni ba kai ka neme ni saboda haka ni zan maka aiki ne tsakanina da Allah kada wani zo ya ce da kawuna kake shari'a hankalin kai tashi nace to babu laifi ana nan ana tafiya sai ya ce min ya je ya samu kawuna ya samu kawunsa sun tattauna da shi akan zai hada mu da shi in roke ni alfarma isai filina zan daure in sayar masa yana ce ito ka san ni ina da yan uwa ne ma amma duka dai ba zai gagara ba amma sai na dauke ka aiki ka nemi alfarma a gona ba zan gagare ma ba in yi bukaci fili in akwai halin sayar masa zan yi sayar masa in ko babu hali shikenan mu je mu ci gaba da hira Allah zai goyi ba mai gaskiya saboda haka muna nan muna ci gaba da hira karb sai lauya barista sonda sai yace min Alhaji Adamu yace sai na gano wani abu da ban gano ba a wannan hira yace menene barista yace filin nan naka da muke shari'a takaddun da suka ce gwamnati ya ba su hannu da hannu akan sun mallaci guri to sun sai da gurin da hekara biyu tukunna wannan daddin takaddun yazo kaga wannan abu ba gaskiya bane ya za a ce ka sayar da abu kuma ga ka sayar da shi ba rawar can kuma wata takaddun mallakar ka bana suka nuna kaga akwai wani abu akwai wata kwana wacce ba a gane ta ba shikenan nace tabarza ba damuwa yace amma a madadin wannan zan hada ka da shi kauna ku daidaita domin roke ka in akwai hali ka janye wannan yara shi kawuna kuma ku je ku daidaita akan magana fili in yana da bukatar fili amma ni wannan abu da na gano na san akwai wani abu wanda ya faru kafin wannan sai da ce kana ganin haka zai yi ba matsala yace a ba wani matsala ai aiki ka dauke ne kuma in na gano inda zai zama mafita tsakani na da kai to inda baka shawara wata killa in ka bi wata killa shi zai mana alkhairi gaba da nace to ba damuwa sai ce yi buga masa waya kawo yace a madadin maganar shari'a da kuke da Alhaji Adamu ni ina ganin mu haɗu da ni da kai da shi ku yi satala a wannan shari'a Alhaji Adamu ya janye wannan ƙara zan roke shi in ya janye wannan ƙara kai kuma ka sai filinsa ka biya shi in ma akwai wani abu da ya dawo ne a shari'a ka rage masa ya roke ni akan haka ya nace to ba damuwa ai ni a matsayina na musulmi in kai min haka to ina ganin mafita dai ake nema to a ƙarshe dai da ya shawarce shi ya ce sai ya shawara da ya shawara da ƙarshe ya ce ya ci mu gaba da hira to duk ƙarfinsa da ya gadara yanzu shekara kusan biyar muke ya yi yunkurin ya je sai da filin ma a kotu ta ce masa a Alhaji Adamu mun san yayin kiran sannan afir kuma ya ɗauka ƙara kuma za a ci gaba kuma ni yanda in dogara da Allah haka nake ganin ɗan ƙwamba ba zai karɓi fili a hannuna ya bai wani ya sayar musu ba ni na tabbatar da wannan dan kwambo ba zai karbi fili a hannuna ya sayar musu ba
idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu kawo muku sauran tattaunawa da wannan fili da Alhaji Adamu Muhammad yanzu a madadin Nasiru Adam Ali Kaya ni Sirfil Hashim Gumar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu mu kasance lafiya
Muhammadulla a gaida Sarfil Hashim Gumel yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labarun da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru
Zanfara shirin jaridun namu ne da jaridar Informatin an tarwato mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta ware wadansu kudade miliyar 50 domin mikawa jami'oyin da za su kada takararsu guda tara a kasar kan haka ne aka hada wata kwamitin amintattu ta musamman domin ta kula da kasafin kudin da za a mikawa yan takarkarin a kasar ta Jamhuriyar Kamaru musamman ma a zaben da za a gudana na ranar 7 ga watan Oktoba 2018 din nan sai kuma jaridar Mutation handa ita kuma ta sheda mana cewa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya da uwar gidansa Chantal Biya sun yi bulaguro zuwa kasashen ketare amma wannan karat shugaban ya fita daga cikin kasar ne a sirrance jaridar L'Economie kuma ta fayyace mana cewa dauki baradin da ake yi a yankin ɗan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru ya jefa masu noman kakao ko gawa cikin hali ne a su kana cewa an fi gudanar da noman a wannan sashin sai kuma jaridan Le Baoba anda ita kuma ta hango mana cewa shugaban cocin katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru Christian Tumi ya damu kwarai da gaske yanda gwamnatin kasar take dari-dari da kiran da yayi na tattaunawa da bangaren yan awaren kasar domin maido da zaman lafiya sai kuma jaridan The Point anda ita kuma ta gulmuta mana cewar sakataren gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Ferdinand Gongo ya tsallake rijiya ta baya a wani harin kwantan bauna da aka kai masa a kauyensa
amma harin ya ritsa da mutane guda biyar. Sai kuma jaridan Efrivie anda ita kuma ta tsegunta mana cewar ungiyoyin matasa guda 35 ne suka fito suka bayyana kansu cewar za su mara wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru baya a zaben da za a gudanar a ƴan watannin nan. Sai kuma jaridar Action anda ita kuma ta hango mana cewar ungiyoyin mata na kasar jamhuriyar Kamaru sun ce babu gudu babu ja da baya suna tare da shugaba biya. Jaridar Detect kuma ta ce ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo ya gudanar da taro da manyan janarorin kasar domin kara karfafa matakan tsaro kasancewar ana tunkaran zaɓe nan da watanni biyu masu zuwa. Jaridar Le Financier d'Afrique ita kuma cewa ta yi hukumar da ke kula da tsofaffin ma'aikatan gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru CMPS ta ce ta yi tarwacen kudade har sai fa miliyar 168 cikin wannan shekarar. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Guardians ta binciko mana cewar lauyoyin bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru sun rubuta wa gwamnatin kasar wata buɗaɗɗiyar wasiƙa cewar a gaggauta sako madugun 'yan awaren bangaren Ingilishin kasar Seseko Ayub Tabe daga gidan wakafi Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum. To da farko dai sunana Sani Muhammad daga Karmo Abuja tare Najeriya. To ni dai na wara'ayi gaskiya a matsalar akan matsalar wutar lantarki, saboda gaskiya Allah mu dai a Najeriya muna fama da matsalar wutar lantarki.
Assalamu alaikum sayan Hausa na muryar Amurka. Mai magana magaji suka abu ne daga Garki local gama jiga state. Muryar Amurka ku bayyana ra'ayina don Allah kokon barata ga mai girma gwamnan mu na jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar Kwakura da kuma hinan lasta ta jihar Jigawa Dr. Abba Zakari. Don Allah su daure su gina mana asibiti ko mun kankanta sa a garin cikin garin Zaida asibitin shan magani.
To yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Turkiya ta bayyana ƙarin kudaden haraji akan wasu kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasar, yayin da ake kwangaba kwambaya a dangantakar ƙasashen biyu da ke ci gaba da tabarbarewa. Ƙarin kudaden harajin zai shafi kayayyakin motoci, barasa, ma'adinan kwal, shinkafa da kuma kayayyakin shafe-shafe. Shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan na zargin Amurka da kaddamar da takaddama cinikayya akan ƙasarsa, inda a jiya Talata ya yi kiran a ƙauracewa kayayyakin latironi na Amurka. A jihar California a jiya Talata aka sake buɗe yankin tsaunin da ake kira Yosemin Valley da wasu masu yawon buɗe ido ke yawan ziyarta, bayan da aka rufe shi na kusan makonni uku saboda wutar daji mai cike da haɗari da ta mamaye yankin. Amma tashin hayaƙi da ya kice kicinyewa ya sa ba a iya ganin manyan hanyoyin da ke kaiwa ga wasu muhimman wurare na buɗe ido, kamar inda ruwa ke kwararowa daga kan duwatsu, lamarin da ya sa aka rufe yankin. Kasan Malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar Turai da ya ceto bakin haure 141 ya tsaya a gabar tekunta. Jirgin da ya yi ta galantoyi akan teku tun a ranar Juma'a yana neman mafaka, bayan da farko ta ki amincewa jirgin mai suna Aquarius ya tsaya a gabar tekunta. Malta ta sauya matsayinta bayan wasu kasashen nahiyar Turai biyar da suka amince za su karbi bakin hauren. Kasar ta Malta ta kwatanta wannan mataki da kasashen suka dauka a matsayin manuniya ga irin shugabanci na gari da kuma haɗin kan kasashen nahiyar ta Turai.
To madalla, da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima da al'asar a jiya su abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin himma ba ta garago, wanda zan sake dawowa domin na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da muka yi asubanci tare da Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu Dawud Smith, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa ku lafiya ko kuma ku lafiya.